أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سورارو، السلام عليكم بركم ودساك صادوا أتكين ونصابا شرم منافة ويرحمة عندني شيخ بلا كبر نكي قبات الدولة شري أهل ينزو تارد شيخ مالمو مع الدكتور شاك محمد صاني عمر رجال كده أمان تغا إعيكو منصاب وني ta dandalin mu na sada zumunta wato Facebook, za kuma iya aiko mana da sakonni ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyinrahama@yahoo.com, za kuma iya aiko mana da rubutattun tambayoyi kamar yanda aka saba. Karamakallah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin. Amma ba'du, ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Muslim daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Wato la yafruqu mu'minun mu'minatan, kada mu'mini ya ki ƴar uwarsa mu'mina, in kariha minha khuluqan, in har ya kyamaci wata dabi'a da take da shi, wato wata dabi'a da take da ita mara kyau, radiya minha akhar, to zai yarda da wata dabi'ar tata mai kyau. Wato wannan koyarwa ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake yi wa maza dangane da matansu, na cewa su kyautata mu'amala da zamantakewa da matansu, wanda kyautata mu'amala da zamantakewa da mata yana daga cikin ayyuka na ma'ruf da Allah ta'ala ya nemi mutane su yi. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nuna cewa mace mu'mina wacce take da addini, babu shakka koda tana da wasu halaye waɗanda suke marasa kyau, to kuma za a same ta tana da wasu halaye waɗanda suke masu kyau. Imani har kullun idan akwai shi, to yakan haifar da halaye masu kyau, saboda yana daga cikin ayyuka waɗanda suke nagari, yana daga cikin sifa wacce take ta kamala. To duk sanda aka samu mutum yana da imani, yana son Allah da manzansa, to babu shakka ba zai wofinta daga halaye masu ban sha'awa ba masu kyau, koda kuwa za a same shi da wasu halaye waɗanda ba su da kyau. To ya kamata miji ya yi la'akari da wannan, kada wata ɗabi'a ta matarsa mumina mai tsoron Allah, saboda wata ɗabi'a da take da shi, ko ta fushi, ko tana da ɗabi'a ta sakaci misali, wannan ya sa shi gaba ɗaya ya kawar da kai daga abinda Allah ta'ala ya arbulkace ta da shi na imani, daga abinda ta siffanta da shi na tsoron Allah. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar, idan ya ga halayen da take ko wani hali da take yi wanda ba shi da kyau, daga baya so, to babu shakka zai kuma ga tana da wani hali ta wani bangaren wanda zai zama mai kyau ne. Mutane sun kasu uku dangane da mu'amala da ƴan uwansu mutane, daga ciki akwai maza dangane da mu'amalar su da matansu, wato akwai wanda yake kullun yana duba janibin mahasin, wato janibin kyawawan halaye, janibin kyawawan ɗabi'u, yana duba bangaren kyawawan ayyuka, yana kawar da kai daga ayyukan da suke ba masu kyau ba. Wato idan yana tare da mutum, yana zaune da shi, to kullun yakan ambaci kyawawan halayensa ne, kuma su yake kawo a ransa, su yake gani da idansa. Idan har akwai wani abu mara kyau, to yakan kau da kai daga wannan. To wannan ita ce martaba ta kamala, ba kowane mutum ne yake kaiwa ga wannan martaba ba, amma mutumin da ya kai ga wannan martaba to ya kai martaba ta kamala, ta yadda zai rinjaye da kyawawan halaye akan wasu halayya da suke marasa kyau, ya yi wa mutum mu'amala mu'amalar da take nuna cewa baya ganin aibinsa, baya ganin kasawarsa. Sannan mutum na biyu wanda shine akasin wannan shine wanda gaba daya yake kauda kai daga kyawawan halaye na mutum, kullun da bakin tabarau yake kallo, wato yana kallon miyagun halaye ne da miyagun dabi'u, ko kuma yana kallon abin da yake mara kyau, baya gano mai kyau din, saboda kullun ya tashi magana ko misali to zai misali ne da bangaren da yake mara kyau ba mai kyan ba, to kaga wannan shi kuma wato martaba ce wacce take mai muni kwarai da gaske da bai kamata musulmi ya sifantu da ita ba, sai zama na baya kallon janibin abu mai kyau sai dai mara kyau, wato baya sa farin tabaro sai dai kullun ya rika hango mutane da bakin tabaro, to wannan kaga akwai wato rashin insafi tare da shi, rashin adalci. Sannan mutum na uku shine wanda yake aunawa, yana auna tsakanin halaye masu kyau da wanda ba su da kyau, sai ya mutum mu'amala gwargwadon wanda ya rinjaye, ko kuma ya mutum mu'amala in abu yayi mai kyau ya yaba masa, in yayi mara kyau kuma ya kushe masa, wato yana kallon nan yana kallon nan, yana auna tsakanin wannan da wannan, to wannan martaba ce ta insafi, martaba ce ta adalci, duk da cewa mai wannan kuma ya rasa martaba ta kamala. To ya kamata miji ya kasance yayi mu'amala da matarsa ko dai da martaba ta farko ko martaba ta ƙarshe, wato martaba ta farko ita ce rika ganin wato kyawawan halayenta, koda ko yana tana da wasu halaye waɗanda ba sa birge shi, to in dai har akwai halayen da suke birge shi tare da ita, to zama su yake kallo, shine wato martaba ta kamala. Ko kuma ya mai mu'amala da ita bisa martaba ta uku, shine ya rika aunawa wato tsakanin halayenta masu kyau da wanda ba su da kyau, babu shakka idan halayenta masu kyau suka fi yawa sai su cece ta daga waɗancan halayen da ba su da kyau, wanda kuma haka ya kamata a ce har kullum mutum yana yi, wato ya zamana baya zubar da mutum gaba ɗaya, kushe shi ya sauke masa inji saboda kawai ya ga wani abu tare da shi wanda yake ba mai kyau ba, tare da cewa ta gefe guda kuma yana ɗauke da halaye masu yawan gaske kuma duk masu kyau ne, to wannan kallon wancan bangare ba tare da kallon wannan bangare mai kyau ba, babu adalci a ciki. Ko lahira Ubangiji Ta'ala zai yi wa bayansa mu'amala ne bisa auna ayyukansu, idan ayyukansu na kwarai suka yi kyau, to waɗannan suna cikin rayuwa da take yardajiya, suna cikin masu rabauta. Faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya, a wani gurin yace faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, wanda ma'aunansa na kwarai suka yi nauyi, to waɗannan suna cikin wata rayuwa yardajiya, abai yarda da ita. Sannan a wani gurin yace wanda ma'aunansa na lada suka nauyaya, fa ulaika humul muflihun, to waɗannan su ne masu samun babban rabo. Sannan wanda kuma ma'aunansa na lada suka yi sakayo suka yi rashin nauyi aka rinjaye su, to waɗannan su ne waɗanda Allah Ta'ala zai kama su yi musu uquba gurgurdan laifukansu. Faman khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya, a wani gurin yace faman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusuhum bima kanu bi ayatina yadhlimun, wato waɗanda ma'aunansu na lada suka yi sakayo suka yi rashin nauyi, to waɗannan su ne suka yi hasarar kawunansu saboda abinda suka kasance suna yi na zalunci a rayuwarsu ta duniya. To kaga hatta a lahira Ubangiji Ta'ala yana auna tsakanin ayyuka ne masu kyau da marasa kyau, wanda ayyukansa suka zama masu kyau su suka fi yawa su suka yi rinjaye, to sai a masa mu'amala ta kamar ma bai yi laifi ba, a kawar da kai a yafe masa abin da ya gabata na laifukansa. To haka ya kamata kai ma bawa ka mu'amalci dan uwanka bawa, ta zama kana auna tsakanin hasanat dinsa da sayyi'at dinsa. Mai hikima yana cewa wa idhal habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi shafi'i, idan wanda yake masoyi ya zo da wani laifi guda daya, to kyawawan halayensa da kyawawan dabi'unsa sai su zo da mai cetonsa guda dubu, wato sai su zo da ceto guda dubu su cece shi su kwace shi. To kullun yana da kyau mutum ya rika mu'amalar matarsa da irin wannan mizani da irin wannan ma'auni, kada ya kasance saboda wani abu guda ɗaya da za ta yi na laifi gaba ɗaya a tattara dukkan alkhairin ta ce ma ba a ganshi ba, ko ya zama ma ba a ganin sa shi yasa ba a gina rayuwa akan wannan kace zaka zauna kai baka bata wa kowa ba kai ma ba bata maka ba wannan ba za ta yiwu ba kamar mutum ne yace zai sha ruwa amma baya son wani wanda wani haki ko wani abu ya dan fada cikin sa yana son shi kullun ya sha shi gare gare to wanda yace kullun sai ya samu ruwa gare gare yadda yake so babu wata rana da zai daga ruwa ya ga wani haki a ciki to babu shakka wannan zai mutu da kishi wata rana saboda haka ya kamata mutane su kula da wannan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan ka'idar shi la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar kada mu'mini ya ke yar uwarsa mu'mina so haka wannan aiki ne ko dabi'a ce ta mu'mini wato dabi'a ce ta wanda ya ansa kiran Allah da manzansa don haka mai yin wannan to ya zo da wani aiki na imani shi yasa Annabi ya kirawo shi mu'mini yace la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar to haka ita ce za ta samu rayuwa wacce take mai kyau rayuwa wacce take ta nutsuwa wannan ga komai ma ba wai ga sha'anin aure ba rayuwa ta yau da gobe dole ne sai an yi amfani da wannan aikin sai an yi amfani da wannan ko da a ce mutum ne wanda kake girmama shi to dole ne wata rana ya abinda yake zai bata maka ko abinda zaka ga ba haka ya kamata ba to idan ba zaka auna ayyukan sa na alkhairi ba to dole ne sai ka sa kafa kai bari da mutum wanda kuma anan ka shiga cikin sahun marasa adalci wadanda ba sa kallon abu da insafi ba sa kallon abu da adalci adalcin da ko insafin da suke so Ubangiji Ta'ala ya mu'amalance shi da su ta hanyar gafarta musu kurakuransu ya karbe su cikin waɗanda suke masu da'a koda ko suna da kurakure wannan shine zai kawo kyakkyawar ishara to zamantakewar aure tsakanin miji da mata Allah Ta'ala ya bamu dacewa Allah Ta'ala ya bamu gamdakatar na'am
amin na fatan Allah ya sa mu dace malam tambaya ta farko ta fito daga Sani dan Batta yace menene matsayin cin abinci tare da wanda ba musulmi ba a kwano daya
to a cin abinci wato da wanda ba musulmi ba ko kuma cin abinci da mutum baya daga cin abin da aka sharɗanta sai idan mu'mini ne to cikin alqur'ani ko hadisi ba inda aka ce kada ka yadda ka ci abinci da wanda ba mu'mini ba ko ba musulmi ba babu hani game da wannan abinda dai musulunci ya hana shine ka cakudu ka kulla kwakwarar alaka ta abokantaka ta amana tsakaninka da wani wanda ka san ba mai tsoron Allah bane baya tsoron Allah saboda ba musulmi bane kafiri ne kuma baya tsoron Allah saboda fasiki ne ba mai biyayya ga Allah ba to wannan ba a san ka kulla alaka ta abotaka ta kudda kutta soyayya tsakaninka da shi domin wannan zai iya yi maka tasiri kuma mummunan tasiri saboda haka wannan shi aka hana kaga kulla abotaka ta kudda kutta za ta sa kullun a zauna a ci tare a sha tare a kwana tare a tashi tare amma dan wata wani abu ya bige tiyo ko ci abinci da wanda ba musulmi ba ko wanda ba mutumin kirki ba a kwano daya wannan shari'a ba ta ce haramun bane a haka nan ciyar da abincinka ka ciyar da wani shi ma ba a sharɗanta sai ya zama mumini ba wai hadisi wanda ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da sunan Abi Dawud Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyan kada ka yi abota sai da mumini kada wani ya ci abincinka sai mai tsoron Allah malamai suka ce wannan ana nufin ta'amul da'awa ba ta'amul haja ba abincin da yake na gayyata ne wato abinci ne na ka gayyaci wani saboda girmama shi kai masa abinci ka kira shi gidanka ku ci abinci tare to aka ce kada ka yi wa wani wanda ka san cewa ba mai tsoron Allah bane ko ba mai imani bane wannan shine ta'amul da'awa amma ta'amul haja wannan ba a sharɗanta cewa sai wanda yake musulmi zaka bawa abinci in kaga yana da bukata ba zaka bawa har wanda ba musulmi ba Allah ta'ala cewa yi wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da abinci duk da suna son shi ga miskini da wanda yake maraya da fursunan yaki fursunan yakin nan zai iya zama musulmi zai iya zama wanda ba musulmi ba Allah bai bambance tsakanin su ba saboda haka in har za a bawa fursunan yaki abinci kaga za a bawa wanda yake ba musulmi ba abinci saboda anan cikin bukata ce ta'amul haja ne ba ta'amul da'awa ba za a iya bashi abinci ba ka kira shi ne dan kai masa wani wata girmamawa ta musamman ba a'a bukatar sa ce ta sa a ce ya bashi haka wannan ba a hana ba kamar yadda kaga hatta a zakka an ce abamu almu'allafatu qulubuhum wa allafatu qulubuhum sune wadanda ake kwarin lallashin zuciyarsu ko dai sun shiga musulunci ana dardar cewa za su iya yin ridda idan ba a kyautata musu ba ko kuma a'a ba musulman bane amma ana ga idan an ba su zakka wannan zai tausasa zuciyarsu ta tankwaro ta dawo ta so musulunci ta so musulmi su bayyana imaninsu to wannan duk ana ba su zakka kaga in har an yadda a dauki wannan abu na rukunin daga cikin rukuni na rukunin musulunci a danka musu kaga min babu aula idan kaga yana da bukata ka kirawo shi ka bashi abinci wannan baya hanawa saboda haka wancan hadisi la yakul ta'amaka illa taqiyan yana nufin ta'amul haja kamar yadda malamai irin su Sulaiman al-Khattabi ya ambata a cikin littafin sa Ma'alim as-Sunan haka da sauran malamai suka nakalto maganar sa suka kara mata sharhi kamar mai littafin Bilqatul Masabih da wasu daga cikin littafan sharhin hadisi kamar al-Munawi a cikin Faidul Qadir saboda wannan hadisin abin da yake nufi kenan don wasu za su iya fahimtar cewa haramun ne ka yadda wani wanda ba mumini ya ci abincinka ba a'a wannan idan da bukata babu komai ka bashi abinda ba a so karramawa ko alhulda don wasu ma suna cewa abinda ake nufi ya zama na mukhalata ka cakudu da shi ta yadda cinka da shanka da komai naka tare kuke yi to anan zai maka tasiri babu shakka don haka ba sharadi bane cewa haramun ne ka ci abinci da wanda yake ba musulmi ba in har wani bukata ta ja haka ta sa haka babu laifi dan kun ci abinci tare
na'am sai tambayar Abdullahi Harma yace menene ingancin cewa idan mace tana da ciki a dinga ba ta dabino wai hakan zai sa ta haifi da kyakkyawa kuma mai hakuri
to wallahi ban san wannan ba koda ma akwai shi ban taba karantawa ba
na'am sai tambayar da ta fito daga Ibrahim Ilyas yace menene matsayin salatin da wasu ke yi bayan tayar da ikamar sallah
to bayan tayar da ikamar sallah ba abinda aka ce ayi abinda aka sai ayi shine kafin a tayar da ikama tsakanin kiran sallah da ikama anan ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da ikama wato an yi kiran sallah ana jiran ayi ikama a tayar da sallah to wannan lokacin idan mutum yayi addu'o'insa Allah yana karba addu'arsa cikin kuma abinda ake wa addu'a shimfida da ita ana yi wa addu'a shimfida da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko a farko ko a karshe ko a tsakiya so idan anan ne mutum yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a wannan daidai yayi amma bayan an yi ikama babu abinda ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fada ko yana fada abinda yazo na cewa idan an ce qad qamatus salah kace aqama Allahu adamaha wannan hadisi ne dhaifi wanda bai tabbata ba hadisi ne mai rauni wanda bai tabbata ba abinda yake sunna shine idan ana ikama ka saurara idan ka gama ikama kabbara liman zai yi to sannan kai kabbara tare da shi amma dan tsakankanin wannan babu wani abinda aka ce a fada
na'am wanda ya kashe rai da gangan shin akwai kafara a kansa idan akwai yaya ake yin ta
to wanda ya kashe rai da gangan shi ba kafara ce a kansa ba abinda yake kansa wato kisasi ne ko kuma diya wato kisasi ko kuma afuwa da diya wato kisasi idan waɗanda aka yi wa kisan dangin wanda aka yi wa kisan suka ce ba za su yafe ba to anan kisasi ake shine shi ma a kashe shi kamar yadda ya kisa idan kuma suka yafe ko wani bangare daga cikin su suka iya yafe to a daidai wannan lokacin sai a karbi diya sai a bada diya amma ba a yi mata kisan ganganci ba a yi masa kafara kisan kuskure shine ake wa kafara
na'am sai tambayar dan Haru ko Farwan bai yace menene hukuncin wanda ke hada salloli kamar azhar da la'asar da magriba
kawai haka nan ba dalili haka kawai ba sidi ba sadada kawai ya tashi hada salloli to wannan wani abu daban yake da gaban kansa ba wai shari'a ce ta bashi wannan damar ba shari'a ta sa kowace sallah lokacinta wanda Allah ta'ala yake cewa innas salata kanat lil mu'mini kitaban mawquta lalle sallah ta kasance ga mu'mine wani farali ne mai lokaci to ubangiji ta'ala ya kaddara mata lokutanta akwai farkon lokaci akwai karshen lokaci akwai lokacin muqtari akwai lokacin da yake zaruri to in mutum ya bari lokaci ya fita bai yi sallah ba to wannan ya saba wa umarnin Allah ya saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa wannan rukuni na musulunci karan tsaye kuma yana bisa hadari mai tsanani kware da gaske malamai sun tattauna a game da musuluncin sa ma shin in yana barin sallah da gangan lokacin ta yana fita shin wannan musulmi ne ba ko musulmi bane kaga ashe baga tuni mai hadari tunda har ma ana ta tattaunawa a farshi a musuluncin ko a sallame shi sannan kuma malamai suna ta magana akan za a karbi sallar sa in ya rama kuma ba za a karba ba shi ba wannan kaga magana ce wacce take nuna hadarin barin sallah din lokacin ta ya wuce saboda kowace sallah Allah ya mata lokaci in har zaka hade su ka dunkule su to wacce magana ta cewa kowace sallah tana da lokaci ta zama magana ba ta da ma'ana kai a gurinka ba ta da amfani Allah da yace kanat alal mu'minu kitaban mawquta kai baka shiga cikin waɗannan mu'minan ba kenan tunda kai a gurinka ba ta zama mai lokaci ba dunkulewa kake yi kai to addini ba san zuciya bane ba san rai bane ba wai ganin dama bane tsari ne daga Allah domin ya jarrabe ku wanda yake allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin Allah ya jarrabe mu ya ga waye zai fi kyautata aikin sa yana daga cikin kyautata aiki lura da waɗannan lokutan sallah a yi su a cikin ta a yi ta a cikin su ba tare da an bar lokacin ya wuce har wata sallar ta zo ba haka wannan mutum yadda yake yi to babu shakka yana yin wani abu ne ba da umarnin Allah ba kuma zai wahala ya samu ubangiji ya karbi wannan aiki na shi
na'am sai tambayar Muhammad Mukuta yace game da matar da aka saki idan miji yace bai tare da ita ba ita kuma tace ya tare da ita shin maganar wa za a dauka
to abinda ake la'akari da shi shine dukhuli wato abinda ake cewa dukhuli shine mace idan wato an kaita gidan miji matukar an kaita gidan miji ya kadaita da ita sun shiga daki sun kulle to shikenan wannan shi ake itibari da shi wato shi ake tunda ba lalle bane tunda ba wani ne zai bi su ba ya ga shin ya tara da ita ko bai tara da ita ba saboda har idan ya shiga da ita daki sun kadaita shikenan hukuncin wanda yayi dukuli da matarsa ya tabbata a kansa kuma ta ci sadakin ta cikakke sannan kuma idda ta wajaba a kanta da zai sake ta ba za ta ce ba za ta idda ba saboda haka anan in har an yi wannan din sai dai idan bata tare ba tana gidansu kawai suna zuwa su fita ba tare da an ta kan kai ta ɗakin mijinta ba to anan ba lalle ne a saurari maganar ta ba duk da cewa tana iya kasancewa mai gaskiya to amma dai a shar'ance ba za a ce ita maganar ta ce gaskiya ba amma in har aka tare ta shiga ɗakin ta to wannan shikenan ko ma me zai faɗa daga baya wannan ba za a saurari maganar sa ba saboda haka wannan shine abin da ake isna da shi idan har ta tare ta shiga ɗakin ta ya sa labule sun saki labule ko sun kulle kofa shikenan wannan dukhuli ya tabbata
na'am sai tambayar awwalu Abdullahi yace shin wajibi sai an yi kiran sallah a masallaci kafin a tayar da sallah
to kiran sallah a masallatai wannan wajibi ne a same shi a gari wato bai dace a ce akwai masallatai ba a kiran sallah ba sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma alqur'ani ya ishara zuwa gari to idza nadaitum ila salati takhadhuha huzwan wa la'iba idan kun yi kiran sallah za su rika daukan kiran sallar ku abin izgili ko wani wasa ce idza nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillah idan an kira sallah ranar juma'a kaga Allah ya magana kiran sallah a cikin alqur'ani kuma aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudana akan duk sanda za a yi sallah a kirawo mata a kira wannan kiran sallah dan sanar da lokaci to wasu su yi masallaci su so su rika kiran sallah ba ko su yi wata su kin wata wannan ya saba wa aikin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dan suka yi gangancin yin haka to suna da laifi su duka wanda suke da ruwa da tsaki a wannan masallaci ko suke sallah a wannan guri ba tare da sun gyara ba suka sa ido to duk sun yi tarayya a cikin laifi ba wani mutum ɗaya ne zai laifin ba wai liman ne kawai yayi laifi ba anan duk wani wanda yake da alaka da masallacin ko dan kasancewa sa makocin masallacin ko angore yake da shi ake sallah ko shi ne liman ko shi ya gina masallacin yake kula da sha'anin masallacin ko ɗan komitin masallacin duk dai wanda yake da alaka da masallacin kuma ya bari aka ci gaba da haka to yana da laifi saboda haka ba daidai bane a yi masallaci kuma a ce ba za a kira sallah ba ko kuma a'a a kira wani lokaci kuma a kira wata a kira wata a kira haka kawai wannan sabawa koyarwa ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da sallah in aka yi sallar a lokacin tayi ko bata yi ba wannan sallah tayi sallah ba wai za a ce bata yi bane ba za a ce bata yi ba sai an kira sallah shi kira sallar gashin kansa yake ci shi ma wata ibada ce mai zaman kanta sallah ita ma ibada ce mai zaman kanta la iyaka alaka su shi kiran sallah sanar da mutane ne cewa lokacin sallah yayi saboda ka shi ibada ce mai zaman kanta ita ma sallah kuma ibada ce mai cin gashin kanta saboda ka za ta iya yiwuwa koda ko ana da laifin kaurace kiran sallah kamar ikama ce ikama kaga ba wai rukuni daga cikin rukunan sallah ba inda mutum zai yi sallah bai ikama ba ba ce sallah sa bata yi ba amma da mutum zai dimanci irin kin yin ikama kawai in ya tashi sallah sa shi ba ikama to anan za a ce ya bar koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama don ba haka ya koyar ba duk sanda zai yi sallah akan yi yakan yi ikama amma ingancin sallah sa ta inganta sallah tana fara daga takbir ne tahliluha tahrimuha takbir wa tahliluha taslim haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullu sallah shine kabbara harama ka kabbara harama ka kulla sallar ka shiga cikin ta shi fita daga cikin ta kuma shine sallama to haka tana farawa ne min at-takbiri tana karewa ne ila taslim ta fara daga kabbara ta kare sallama don haka da mutum bai yi ikama ba sallar shi tayi ba cewa bata yi ba shi yasa mace ake cewa ba sai tayi ikama ba saboda ita ikama ai sanarwa ce ga wanda suke guri cewa to a miƙe yanzu lokacin sallah ya za a shiga sallah shi yasa ke ikama shi kat kamatis sala ana sallah yanzu za ta tsaya yanzu a tsaya shiga sallah to shine kowa kuma sai ya miƙe a shiga sallah na'am
sai tambayar da ta fito daga Rabi'u yace shi malam menene ingancin hadisin da ke cewa wai diga ruwan zanzam a ido yana sanya shi haske
gaskiya ban san wannan hadisin
na'am wannan tambayar kuma ta ce wanda yayi kisan kai kuma ya tuba shin Allah zai yafe masa koda bai biya diya ko kafara ba
to idan mutum yayi kisan kai haƙƙi biyu ne akwai haƙƙin waɗanda aka yi wa kisa wato auliya uddam yana wuyansa akwai kuma haƙƙin Allah na an keta dokar sa da yace kada ai kashe rai ba bisa haƙƙi ba saboda nan laifuka ne ta bangare biyu ko haƙƙi ne na bangare biyu bangaren tsakanin shi da Allah zai iya tuba zuwa ga Allah Allah ya fi masa amma kuma wannan ba zai sarar yadda haƙƙin waɗanda suke da haƙƙi a kansa ba saboda haka in har yayi kisa wato bisa ganganci to kasancewar ya ce ya tuba tsakanin shi da Allah wannan ba zai sarar yadda haƙƙin su waɗanda aka yi wa kisan ba suna nan da haƙƙin su na cewa ko dai si afuwa ya ba su diya ko ai musu kisasi wannan ba zai sare da tumansa ba tsakanin shi da Allah wannan Allah zai iya cewa ya fi masa laifin da shi ya masa amma na bayan sa wannan mutumin ne da ya ci kudaden mutane sai da ya cinye kudin wasu ya kwace dukiyar su ya bi ta kanta sai ko ya koma gefe ce ya tuba Allah na tuba zan kara ba to kaga wannan tsakanin shi da Allah zai iya cewa ya tuba tunda yayi abin da Allah ya hana amma kuma wadancan masu haƙi kuma haƙin su ba zai tafi a banza ba dole ya san yadda zai ya warware da su in ya tuba gurin Allah bai warware da su ba to har yanzu akwai ruwa akwai abin nan sauran rana aka ba saboda haka akwai bukatar lalle ya bayar musu da haƙin su na'am
sai tambayar Abbati yake cewa shin ya halatta mutum ya karbi bashin banki idan wata larura ta kama shi
mun sha magana akan wannan kuma muna faɗa mutane cewa ita larura idan mutum ya shiga ciki kada ko da yaushe kai tunanin cewa larurar ka idan ka bi wata hanyar da ba ita Allah ya sharanta ba ita ce zaka samu waraka daga larurar ka duk wata larura da kake ciki Ubangiji ta'ala shine zai yaye maka so in kana neman hanyar da zai yaye maka to kai kokari ka nemi hanyar da take yardajiya a gurin sa ba ka nemi ya yaye maka wata hanyar da ba ita ce yardajiya ba Qur'ani abinda ya ta nuna mana cewa komawa ga Allah da bin umarnin Allah da bin dokokin Allah shi yakan sa mutum ya samu mafita ba wai yin abinda Allah ya ce ka ayi ba kullun abinda alqur'ani yake gaya mana kenan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighun amra wanda duk yaji tsoron Allah Allah ya ce yaj'al lahu makhraja zai sanya masa mafita anan makhraja nakira ce fi siyaq ash-shart nakiratu fi siyaq ash-shart tufidu al-umum in ji malamai kace duk inda aka kawo suna nakira a cikin magana da take sharadi ta kunshi sharadi to yana nuna wannan nakira din ta kunshi abubuwa da yawa kusan komai ma ya shiga ciki don haka da Allah ya ce mai taqillahi yaj'alahu makhrajan yana nufin makhrajan min kulli shay ko menene yake ciki in har zai koma ga Allah ya ji tsoron sa to Allah ta'ala zai samu masa mafita kuma zai azurta shi ta yadda inda ma baya zato to ta inda baya zatan mafitar za ta samu sai ga tanan ta samu haka ubangiji anan sai ya jingina samun ko ya sanya sharadin samun mafita shine a ji tsoron Allah sai walau anna ahlul qur'an wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa aqadnahum bima kanu yaksubun ce da a ce mutanen alkaryatu wato alkaryu amanu da a ce za su yi imani kuma su ji tsoron Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard Allah ce da mun bude musu albarkatai ta sama da kasa wato da sun ci abinci ta sama da kasa sai dai sun karyata sai muka kama su da abin da suka kasance suna tsorota kaga ubangiji ta'ala sai ya nuna cewa inda za su yi imani inda za su ji tsoron Allah to da albarka ta same su ta sama da kasa wato da sun samu albarka ta saman su da sun samu albarka ta kasan su an gurin Allah ta'ala yana cewa walau anna ahlal walau annahum aqamut tawrata walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da a ce ahlul kitabi aqamut tawrata wal injila su tsayar da aiki da at-taura da injila wato za ta bi shari'ar Allah da ya saukar musu a cikin at-taura da injila la akalu min fawqihim da sun ci abinci ta saman su da kuma sun ci abinci ta kafa ta karkashin kafafuwan su la akalu min fawqihim min tahti arjulihim to saboda ashe kaga biyayya ga Allah shi zai sa ubangiji ta'ala ya saukarwa da mutun ni'ima ya saman masa mafita daga cikin dukkan larururin da suke da yake damun su a hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo ta hanyoyi daban-daban hadisin Anas hadisin Huzaifa hadisin Jabir annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa inna ruhal qudusi nafatha fi ruhi anna nafsan lan tamut hatta tastawfi rizqa hatta tastawfi rizqaha fattaqullaha fa ajmilu fi talab wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bi ma'siyati llah fa inna ma inda llahi la yunalu bi ma'siyatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ruhul qudus shine mala'ika jibril ya busa mun a cikin ya fada mun ya to ya sa mun a cikin zuciyata ya rada mun a cikin zuciyata anna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqa ba wata rai za ta mutu sai ta cinye arzikinta wato babu wata rai da za ta mutu abinda Allah ta'ala ya rubuta mata za ta ci ta sha a duniya bata ci ta sha shi ba sai yake cewa fattaqullaha da haka ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab ku kyautata wajen neman abincinku wato ku kyautata hanyar neman abincinku wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatluuhu bi ma'siyati llah kada jinkirin zuwan arzikinku da Allah ta'ala ya yanka muku kada jinkirin sa ya sa ku neme shi ta hanyar sabawa Allah fa inna ma inda Allah la yunalu bi ma'siyatihi domin abinda yake ga Allah to ba ta hanyar saban Allah ake samun sa ba abinda zaka samu zaka same shi amma ba wai sai lalle ka bi ta hanyar saban Allah ba shi abinda kake ganin ya dame ka mafitar da kake nema Allah ta'ala zai iya baka mafita amma ba wai lalle sai ka bi ta hanyar saba masa ba fa inna ma inda Allah la yunalu bi ma'siyatihi kaga duk waɗannan dalilai ne da suke nuna a nemi mafita ta hanyar da Allah ta'ala ya yarda Allah ta'ala yana cewa wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wato annabi nuhu alayhi salam yake ga mutanen sa shi na ce musu astaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku innahu kana ghaffara shi Allah mai yawan gafara ne in kuka nemi gafara sai yursilis samaa alaykum midrara sai ya saki ruwan sama ma maku gare ku akan ku wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum an yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin ya kare ku da dukiya ya kare ku da yaya wato ya ba ku abinda kuke so na dukiya ya kara muku ya kuma ba ku yaya ya kara muku ya sanya muku gonaki ya sanya muku tafkuna da kuramu suna gudana saboda albarka da arziki da ruwan sama da Allah ta'ala zai baku. Haka nan Annabi Hud yana ga mutanen su anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis sama alaikum midrara wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, ku nemi gafarar ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi sai ya saukar muku da ruwan sama, wato sai ya baku arziki ya saukar muku da ruwan sama kuma ya kara muku. Yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mudbirin, ya kara muku karfi akan karfinku kada ku juya wa Allah kuna masu bada baya. Saboda haka ayoyi da yawa da Alkur'ani suna nuna mana hanyar mafita a gurin Allah shine ka kama hanyar Allah, ka ji tsoron Allah, ka yi imani, ka bi dokokin Allah. Sannan abinda ya shafi riba, duk abinda ya shafi riba Ubangiji ta'ala yana cewa yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat, Allah yana cire albarkar da take cikin riba. Baka da tabbas cewa rancen da zaka yi da riba cewa Ubangiji ta'ala zai albarkace shi, shi ya gaya maka cewa yana cire albarkar da take cikin riba. Yamhaqullahu ar-riba, dukkan abinda yake riba Allah yana murkushe shi. Wa yurbi as-sadaqat, abinda yake sadaka ne an yi shi dan Allah, Ubangiji da habaka shi. Wa ma ataytum min riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaikum al-mudhifun, Ubangiji yace duk abinda za ku bayar da riba dan ku samu kari daga cikin daga dukiyar mutane to ba zai albarka ba a gurin Allah. Abinda kuka bayar na zakka shine waɗanda suka yi haka sune ake rubanya musu ranar gobe kiyama. Saboda haka bama ba da shawara ga mutumin da yake cikin da'ika, yake cikin matsuwa, mu ce da shi ya je ya karbi bashi da riba cewa wannan ita ce mafita, ya koma ga Allah, tsaya ya addu'a cikin dare, ya roki Allah ya nuna masa bukatar sa. Ubangiji ta'ala mai ji ne, mai gani ne, kuma mai ansawa wanda yake cikin matsuwa ne. Yana cikin matsuwa to yana cikin wani hali da Ubangiji ta'ala zai ansa addu'a sa cikin gaggawa. Amman yujibul mudarra idza da'ahu yakshifus su, wane ne yake ansa ma wanda ya shiga matsuwa kuma yake yaye masa damuwa? To Allah shi yake wannan. Haka lokacin da kake cikin matsuwa, kake cikin damuwa, kana cikin wani yanayi da addu'ar ka ta fita kowa sama kusa da ta karbi a gurin Allah, dan haka ka yawaita addu'a da ikhlasi da nuna bukatuwarka zuwa ga Ubangiji, sai Allah ta'ala ya taimaka maka, yaye maka abin da yake ciki. Wannan ita ce mafita, kuma wannan ita ce abinda, wato shine abinda muke ganin har kullun ya kamata mu ba mutun shawara akan sa.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam, menene matsayin wanda zai samu tahiyyar karshe tare da liman, idan kuma aka yi sallama sai ya katse ya sake bin sabon jami'in sallar makararru?
To wannan kawai dai yana tsarawa kansa ne, amma ba wai shari'a ce ta tsara masa haka ba. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu, iya abinda kuka samu tare da liman ku sallace shi tare da liman, abinda ya kuce muku ku tashi ku cika shi. Wannan shine abinda Annabi ya koyar, in ka zo ka samu liman a cikin ruku'u ka bi shi, in ka same shi a sujjada ka bi shi. Ba daidai bane yadda wasu ma zaka ga in sun shigo liman yayin sujjada sai su tsaye kekam, wai ba za su yi sujjada ba, saboda wai in ma sun yi sujjadar wannan ba za a lissafa musu da ita ba, tunda dai sun rasa ruku'u to ba za su bata lokacin su yi sujjada ba. Bai san cewa watakila a wannan sujjadar a cikinta ne Allah zai gafarta masa laifukansa ba, a cikinta ne Allah ta'ala zai bashi bukatunsa in ya roƙa ba, bai san albarkar da Ubangiji ta'ala zai zuwa a cikin wannan sujjadar ba. Mutukar kayi kabbara harama, kayi kabbara ka tafi sujjada, to ka shiga sallah, naka ka shiga munajati da Ubangijinka, menene kyashin ka yi sujjada ƙari akan sujjadodinka da zaka yi wa Allah? Wannan sujjada zaka yi wa Allah ka sunkuya ka sa goshinka ƙasa dan Allah, shine kake wa Allah kyashin cewa kai kayi ta ai a banza ba za a yi maka lissafin ta ba? Baka tunanin irin abinda zaka samu na yarda da gafara daga Ubangiji a cikin wannan sujjadar? Wa yake gaya maka sauran sujjadodi da zaka yi Ubangiji zai saurare ka ko zai karbe su? Waye ya gaya maka cewa wannan sujjada din ba zaka samu wani tagomashi babba ba wanda ba zaka same shi a sauran sujjadodinka ba? Kuma yawaita sujjada ma ai wannan yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a taimaka masa da shi ga wanda yake neman ya samu cetonsa ranar gobe kiyama, ya ce inni ala nafsika bi kafaratis sujud, sai ambaci sujjada, saboda ita ce mafi tsadar rukunnan da ake da gabobi a cikin sallah. Wato sujjada ita ce mafi tsada, ita ce mafi falala, kamar yanda karatun Qur'ani shi yake mafi falala a cikin dukkan azkar da wasu ayyuka da ake yi wanda suka shafi magana a cikin sallah, to babu wani wanda ya kai karatun Qur'ani. To haka ita kuma a cikin af'al babu wacce ta kai sujjada saboda haka ba daidai bane ka zo ka samu liman cikin wani ne ka ibin shi a ciki in ka same shi iya sujjadar wannan ka samu shikenan abinda ka samu kenan ka sallata sai ka tashi ka ciko sauran to anan kaga kai aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu saboda haka ba daidai bane mutum ya zama sallah da liman maimakon ya tashi ya ciko abinda ya rage masa sai ya sallamce kuma ya bi wani jam'in daban wannan kuskure ne ba cikin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar
sai tambayar kubra tace malam idan mutum yayi mafarki amma bai ga komai a tare da shi ba shin zai yi wanka
an ba abinda ya gani ba zai wanka ba dama zai wanka ne idan ya ga wani abu ya fita daga jikin sa
tambayar Safiyani Yarawa yace idan manzo sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da aikata wani aiki shin ya zama wajibi kenan ko mustahabi
to umarnin Allah da manzonsa asali idan Allah da manzo suka yi umarni umarni shine yi kaza ce if'al ko liyaf'al mutun yayi kaza to duk abinda aka ce umarni ne to wannan asali ka'ida shine ya zama wajibi amma idan an samu wani dalili wanda yake nuna wannan umarnin ba na wajibci bane sai a duba a ga to umarnin na me zai iya zama umarni ne na aikin ya zama mustahabbi ne wato ana son ka kai wannan in kai ka samu lada a gurin Ubangiji ko ya zama umarni ne na ibaha wato ana nuna maka abin halal ne in kai shi baka da laifi kai halal wato ko da ya zama umarni ne na istihbab ko umarni ne na ibaha wannan idan an samu wani dalili da yake nuna haka amma ba a samu wani dalili da yake nuna haka ba to al-aslu أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب. إن دي أكا سامو صورر أمرني باب وانا أبن دي كنون بواجب شي بواجب نيتو وانا أمرن واجبيني في يسام ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي شوا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك مع كل صلاة بعدان كد أمت أو الأمة تابا تولانا أمر جيسو سرك أسواكي تارد كوش صلاة kaga cewar sa ba dan kada ummatantawa al'umma ta ba da na umarce su ya nuna cewa da yayi umarnin da ya zama wajibi in ya zama wajibi kuma zai iya zama an takura duk sanda za ka yi sallah sai kai asuwaki kai takuruwa a ciki to kaga cewa da yayi da ya umarce su kuma da ya umarce su din da an takura ya nuna kenan wajibi ne ayi abi umarnin nasa shi yasa Allah ta'ala yake cewa falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim waɗanda suke sabawa umarnin manzo Allah a hirdin su wato su shiga taitayin su kada wata fitina ta same su ko azaba mai radadi kada wata fitina ta same su ta hanyar su karkacewa addinin su su bar addinin su wasani ba ko kuma azaba mai radadi in sun koma ga Allah ubangiji ya azabta su saboda barin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ayat ta nuna al-aslu ka'ida ita ce idan annabi ya umarni to wajibi ne ayi amma idan aka samu akwai wata karina wato wata wani dalili ko dai cikin magana sai nuna abin ba wajibi bane kamar inda yake cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib qala fi al-thalithati liman sha'a yace ku yi sallah kafin magriba ku yi sallar nafila kafin magriba ku yi sallah kafin magriba a maganar umarnin na uku sai yace liman sha'a ga wanda ya so kaga wannan cewa liman sha'a ya nuna kenan umarnin ba na wajibci bane umarni ne na istihbab wato mustahabbi ne kai in baka yi ba to baya nuna wato wannan umarnin wato anan kai laifi saboda haka malamai su suke tantance umarnin da yake na wajibi da umarnin kuma da yake na istihbabi ko na ibaha shi yasa idan ka samu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da wani abu to kada kai garajen cewa wajibi ne sai an yi abu sai ka bari sai ka ji bayanan da malamai suka yi in kana da ido wajen karatu to ka koma shiro wato littafin da aka rubuta domin sharhin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suka yi sai ka duba ka ga me suka faɗa karkashin wannan hadisi wani bayani suka yi wannan bayanin da za su yi shi zai fito maka da umarnin na wajibi ne ko ba na wajibci bane to daga nan sai ka dorar amma karan farko ka yanke hukunci cewa umarnin na wajibi ne ko umarnin ba na wajibi bane to zaka iya yin kuskure domin wala Allah a samu a cikin dalilai na sunna a samu wasu dalilai da suke nuna cewa umarnin ba na wajibi bane kai kuma kai jijiyar wuya akan batun cewa umarnin nan na wajibi ne haka malamai su suke tantance wannan abu ne wanda ana karanta shi a cikin usulul fiqh باب الامر عند معلم اصول الفقه سكي مغانا اكن الامر واتو امرني الامر والنهي امرني دهني to inda suka yi magana akan umarni yaushe yake zama wajibi kuma waɗannan abubuwa ne idan sun zo suke dauke shi daga wajibci su mai da shi istihbab ko kuma su mai da shi al-ibaha wannan malamai suka yi wannan bayani wanda wani yake nuna maka larurar in za ka karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ko kokarin ka ji bayanan da malamai suke yi akai domin wannan ne zai tantance maka inda shi wannan nassi ya sa gaba domin kada ka je ka dauki abu kai hukunci ba yadda ya dace ba kai zafi inda bai dace ai zafi ba ko kai sassauci inda bai kamata ai sassauci ba
na'am sai tambayar da take cewa mallan ya halatta mutum ya ƙara sanafilar da ya fara idan aka tayar da sallar farilla
to ya danganta idan har liman yayi kabbara to sai yayin in liman yayi kabbara harama shi kuma bai gama ba to sai ya yanke yayi kabbara harama tare da liman amma idan ana iqama misali yana raka'ar karshe ko yana tahiyya zai iya kammala tahiyyan nan yayi sallama ba a tada sallah ba koda kuwa ana iqama koda an gama iqama amma liman bai kabarta harama ba to zai iya yin sallama sannan ya zo ya shiga tare da abin ya danganta da yanayin da ya samu kansa a ciki wani yanzu ya shigo masallacin yanzu ya fara yayi kabbara harama kenan sai aka tada iqama liman yayi kabbara harama to shikenan sai ya katse nafilarsa sai ya shiga tare da liman saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza uqimatis salah fala salata illa almaktuba da zarar aka yi kama to ba kuma wata sallah sai ta farilla a wata ruwaya yace illa lati uqima sai wannan da aka yi kama saboda haka Annabi ya yanke wa kowa sallarsa bayan an yi kama to anan ne wasu malamai suka tsaya akan cewa ikama anan ana nufin da ya ce kadqamatus salah wanda wannan shine ra'ayi Ibn Hazm sabanin sauran malamai sun saba masa sun ce ikama din ana nufin dukkan ta ikama din ba wai kalmar kadqamatus salah kawai ba domin an ari kalmar kadqamatus salah din ne aka kirawo ikamar gaba daya ba wai ana nufin jumlar ita kadai ba aka ce ikama ba wai ana nufin kawai kadqamatus salah ba ana nufin tun daga farkon ta har karshen ta sunan ta ikama kamar yanda sura a ce suratul baqara kaga kalmar baqara din a wani guri ne ta zo a alqur'ani ba duka ko ina ba amma aka ce ya karanta suratul baqara ba ana nufin iya ayar baqara din ba ana nufin daga farkon ta har karshen ta ko a ce ya karanta suratul waqi'a ko ya karanta yasin zaka samu an ambaci sunan sura dan ambaci surar da wata kalma guda daya wanda ta zo a cikin wata aya daga cikin ayoyinta amma ba wai ana nufin karanta in an ce an karanta sura kaza ba ana nufin ita wannan kalmar kawai wato duka za su shiga ciki saboda haka a irin wannan idan an ce kadqamata idza uqimatus sala kaga a irin wannan ana nufin ita iqamar gaba daya saka yace illa lati uqimat wacce wato ita ce farillar da aka fara to wannan ta nuna cewa idan ba a fara ba to a lokacin mutun na iya kammala tahiyarsa yayi sallama wannan shine abinda mata a fahimta amma zaka samu wasu an yi ikama liman ya fara sallah har ya shiga karatun sallah ya gama fatiha shi kuma yana kokarin sai ya kammala nafilarsa da wannan ya saba wa kunni na manzo sallallahu alaihi wa sallam anan ka yanke taka sallar ka bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yafi akan sai ka gama wannan nafilar in ka yanke sallar ka to ubangiji ta'ala zai baka ladan wanda ya nafila din tunda ka fara da niyyar zaka yi na ka'abi kuma wani abu na shari'a yazo ya hana wani ta'ala zai baka ladan wanda yayi wannan sallah na
to ma sauraro anan muka kawo karshen wannan shiri namu na fito ya rahama a yau kafin mu karkare shirin zamu ƙara karanta muku hanyoyin da za a aika mana da sakonni wato za a iya aika mana da sakonni ta dandalin sada zumunta wato Facebook za kuma a iya aika mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@yahoo.com za kuma a iya aika mana da rubutattun tambayoyi kamar yanda aka saba madadin shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemo da kuma Bashir Idris Ungogo da Mustafa bin Adam Sheka waɗanda suka sada mu da ku ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada wani shirin da yardar Allah
wala wanna katabna alaihim an qutulu أنفسكم أو اخرجوا من دياركم قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما